Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi la cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Shirin Noma tushen arziki na wannan makon ya duba batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Abokin aikin Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da wani ƙwararre a harkokin noma a Najeriya wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Tunana Dauda Salisu Muhammad. Muna ba da shawarwari, muna yin aiki da NGOs da dama, muna karɓar contract na noma, sannan kuma muna ba da shawarwari, sannan kuma muna sai da kayan gona daga kansu, iri su, chemicals da sauransu. So wannan shine fanni na a yanzu kuma abin da nake kenan.
Batun bunƙasa harkokin noma a Najeriya yana ta kwan gaba kwan baya. Gwamnatoci a matakai daban-daban a tarayya da jihohi sun zo da tsare-tsaren tallafawa noma. To amma sai kaga tallafin yaƙin tasiri. Me kake ganin ya jawo tallafin da gwamnatoci suke wa noma na tsare-tsaren bayo manoma abubuwa na aikin noma ko kuɗin rance ko lamani? Kuma ƙarshe kaga ba tasiri.
Gaskiya mu ganau ne ba jiyau ba. Ta kowane fanni muna tare da manoman nan, sannan muna tare da kuma manyan waɗanda suke karɓo abubuwan nan daga gwamnati. Tabbas gwamnati tana bakin ƙoƙarinta a yanda ta ce, tabbas tana bayarwa. To amma ta bi hanyar da ya kamata? Shin abu tallafin nan da take ba wa manoman nan yana zuwa hannun manoman directly ko ko baya zuwa? A'a, ko kuma yana zuwa ɗin adadin da ya kamata a basu, ana basu ko kuwa ba a basu? Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da abin yake abin nan fuskanta daga ciki, manoma ke fuskanta daga ciki, daga hannun kalubale daga ciki. So zaka ga gwamnatin ta bayar domin kungiyoyin manoma ne daban-daban, kuma ta kowace kungiya, irin kungiyar manoman shinkafa ne, kungiyar manoman shinkafa auduga ne, masara ce, dawa ce da sauransu, duka ana yin bakin gwagwado dai wanda ba a rasa ba. To akwai mu kuma daga bangaren mu manoman, gaskiya akwai almundahana anan. Kamar ya saboda zaka ga idan tallafi ne na dindindin na aka bayar, za a dakile kowa, zaka ga ya kira nasu ya bayar. Idan kuma aka ce dawo da kayan za a yi, to zaka ga za a ta hanyar da ya kamata abi shine normal, zaka ga an ce za a bi kungiyoyin manoma, kowace kungiya ta manoma akwai shugaba. To wannan shugaban shi ya san su waye manoma, saboda haka zai kawo sunaye da adadin hektar da za a rarraba musu. To sai a basu, sai kaga suna complain cewa kayan nan ba su zo musu ba. So gaskiya akwai sanda muka je raba wa manoma kaya, mu da kanmu mun gaya wa su masu bayarwa a raba cewa mu da muke ciki harkan noman nan, mu ya kamata ku karɓi shawara. Shawara muku ita ce, yanzu ana gab, misali yanzu ana gab da faduwar damina, so ya kamata a ce manomi in dai za a bashi kuma su ake yayi noman, to kayan akalla su zo hannun shi akalla wata biyu ko wata ɗaya kafin faduwar damina, domin kaga shi ya san lokacin da ya kamata yayi. To amma ka duba dan Allah,
kana magana jinkirin ma samar da kayayyakin ga su manoma,
akwai wannan jinkirin shi ma
baya
zuwa, saboda haka abin yana dakilewa. Sai kaga ana gwamnati za ta ce tana bada kaya, amma ba ta ganin abin a ƙasa.
Batun rashin bada kaya akan kari shine matsala. Misali mu dauka ita ce matsala ta farko, ta bifa.
Ta biyu ita ce cewar misali manomi yana noma hekta 5, karamin manomi, an zo an bashi kayan hekta 1, to shi kuma bai da kuɗin da zai noma wancan hekta 5 din. Sannan kuma misali a hekta 1 nan ya kamata a ce an bashi taki NPK kamar buhu 6, a bashi yuriya kamar buhu 3. To sai aka zo aka zaftare NPK nan buhu 6 da ya kamata a bashi, an bashi da yawa, kaga an bashi buhu 4, yuriya kuma sai a bashi buhu 1. Haka chemicals da ya kamata a bashi 4 liter ko 3 liter per hekta, sai kaga an bashi 2. Ka gane? Duk wannan abubuwan sai ya, shi zai je ya san yanda yayi. ya samu ya harhada hekta ɗayan nan ta samu ta gamu ballantana kuma hekta biyar da ya kamata yi sannan na ukun su shine fa zai yi tunanin fa cewa dole zai maida wannan kayan maida kayan nan fa da zai yi an mai lissafin buhu 6 din nan da aka bashi na MVK fa a cikin abin da zai mayar alhalin kuma buhu 4 aka bashi zai maida kudin buhu 3 na yuriya alhalin buhu 1 aka bashi ka gane to sai kaga wannan yana discouraging din manomi da cewa shi yana karya gwiwar manomi cewa ni ba ma zan je na karbi wannan bashin ba gaskiya
to amma menene ya jawo misali ba adadin kayayyakin baya cika maimakon 5 sai a bada da hekta 1
yawa to wannan abu ne da zamu dube shi ta fuska biyu amma hanga inda zamu yi kowanne juna adalci
inda dai ku ai a matsayin ku na ƙwararru kuna tsakanin manoma da kuma hukumomin gwamnati da suke raba wannan kaya ko suke samar da wannan kaya misali
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin ƙwararre kan harkokin noma Dauda Salisu Muhammad kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julie Leathers Gresham ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe Sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
shine ci da mu sannan arzikin mu shine uwa uwa